الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في رمضان shekara ta 1434 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 12 ga watan 7 shekara ta 2013 a lissafin Turawa zamu dora kan abinda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu Tauba wanda jiya mun tsaya ne akan aya ta 30 daidai wa qalatil yahudu uzairu ibnullah wa qalatin nasara almasih ibnullah yanda yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasara kuma suka ce masihu dan Allah ne Allah ya ce wannan maganganu ne da suke fada da baka suna koyi ne ko suna kamanceceniya da kafiran da suka gabace su suke fadin irin wannan kalmomi Allah ya la'ance su dangane da fadin wannan munanan kalmomi Allah yake cewa anna yufukuna tayaya ake juyar da su daga kan hanya ta gaskiya ake mai da su kan hanya ta ƙarya wanda yau zamu tashi akan aya ta 31 fadin Allah madaukin sarki ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ko da yake mun karamta wannan ma zamu tashi yuriduna an yutfi nurallahi bi afwahihim ko na'am mala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
Allah yake bada labari dangane da sifan waɗannan mutane bayan Allah tabaraka wa ta'ala yace subhanahu wa amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yaya waɗannan mutane suke yin shirka da ubangiji yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna nufin su bushe hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala da bakunan su ay yuriduna an yubtilu dinallahi bi alsinatihim wa takdhibihim iyyahu suna so ne su bushe hasken Allah ba sa so su rinka jin duriyar addinin Allah da bakunan su haka kuma suke ƙaryata addinin Allah suke ƙaryata ayoyin Allah idan Allah ya ce ayi kaza sai su ƙaryata idan Allah ya ce a daina kaza sai su ƙaryata kullun burin kafirai makiya Allah shine su bushe hasken ubangiji sai malamai suke cewa duk lokacin da mutum ya sifanti da wannan sifa baya so ya ji duriyar addinin ubangiji baya so ya ga hasken musulunci to ya sifantu da waɗannan sifofi da Allah ya bayani na waɗannan kafirai da yace yuriduna an yutfi'u nurallah a wata ayar yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so su bushe hasken ubangiji da bakin su akwai masu amfani da harshen suna yaki da addinin Allah su yi amfani da harshe su yi fada da abin da Allah ya ce su yi amfani da harshen su su yaki da gaskiya ba dan komai ba zan su dora ƙarya a bayan ƙasa su ci abinci da ita kalmar nurallah ana nufin wato alqur'ani kenan yuriduna an yutfi'u nurallah ay yuriduna an yutfi'u alqur'ana bi afwahihim suna so su bushe hasken qur'ani da bakin su kamar yadda kuma qur'ani yana kira ne akan addinin musulunci kenan mutane waɗanda ba na kirki ba wannan shine sifan su wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah yaki Allah bai yadda ba sai har ya cika hasken sa Allah ya ce sai ya cika hasken sa walau karihal kafiruna koda ku kafirai ba sa su Allah tabaaraka wa ta'ala ya aba illa an yu'li dinahu wa yuzhira kalimatahu Allah yaki yadda Allah bai amince ba face sai ya daukaka addinin sa a bayan ƙasa sannan kuma sai ya daukaka kalmarsa a bayan ƙasa wa yutimma alhaqqa alladhi ba'atha bihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam kuma sai Allah ya cika gaskiyar da ya turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ita koda kuwa kafirai ba sa so kafiri da yace alkafir anan ana nufin wanda yake rufe gaskiya ya bayyana ƙarya alkafir huwa alladhi yughatti shay'a wa yasturahu wanda yake lullube wani abu dan a lugar ta larabci literal meaning na al-kafiru ana nufin wanda yake rufe abu ya lullube shi ma'ana ya rufe gaskiya ya lullube ta ya ki bar gaskiya ta yi motsi sai dai ya bayyana ƙarya shi yasa aka ambaci dare da matsayin al-kafir ana ce da dare kafir a lugha kenan me yasa aka ce da dare kafir saboda dare ai kun ga yana busha suke yanzu da darana ne nake zauna anan zan hango wata kila abin da yake karshen kwalta din nan watakila an hango abin da yake kan tudun hatsi can inda ake kasuwar wasu hatsi amma yanzu ba zan iya gani ba saboda dare ya zo to an ce da dare kafir ne saboda yana bushe mana yana danne haske duhun ya zo ya mamaye ko ina kun ga yanzu da kuke zaune tunda da daddare ne sai da aka sa haske amma yanzu da rana ne to da babu buƙatar a saka wannan fitila babu buƙatar a sa wannan fitila saboda rana ce to amma zuwan dare saboda dare kafir ne mana shi yana lullube haske shine aka ce da shi al-lailu falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba kamar yadda kuma ake ambatan manomi ma kafir manomi ma kafiri ne ba kafiri kafiri ba in an ce kafir saboda shi manomi ai kun ga yana juye kasa mana idan mutum yana noma yana juye kasa ne ko sai ya juya ta ya kifa ciyawa a kasa ya dauko kasan ya daga shi ya kalli sama kuma an ce da manomi ma kafiri ne saboda wato yana binne iri mutum ya sa kirin gyada a cikin kasa sai ya binne ta shi yasa aka ce da shi kafir kaman dai a lugha ta larabci duk wanda zai koye wani abu ya binne wani abu ana ce da shi mai kafir to me alaka cewa da kafiri kafiri shi yana koye gaskiya ne ya danne hasken alqur'ani ya danne hasken addinin musulunci sai ya bayyana wato kafirci kuma ya bayyana ƙarya wannan shi yasa aka ce da shi wato kafir to Allah ya raba mu da kafirci na'am malam
wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun
Allah ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine ya turo manzansa da addini na gaskiya liyuhirahu ala ad-din kullihi dan addinin manzon Allah din ya zamanto shine mafifici akan dukkan addinai gabaki daya walau karihal mushrikuna koda ko mushrikai ba sa so wannan aya din tana nuna mana Allah shi ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya turo shi ne dan ya isar da sakon Allah li itmami dinihi alladhi ursila bihi dan ya cika addinin nan da aka turo shi da shi shine addinin musulunci bil huda manzon Allah ya zo da al huda shine alqur'ani ko kace al akhbaru sadiqa labarai na gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wal imanu sahih da kuma imani na hakika wal ilmu nafi' da kuma ilimi mai amfani shine al huda duka wannan yana iya daukan ma'anan al huda والذي ارسل رسوله بالهدى اي بالقران والذي ارسل رسوله بالهدى اي بالايمان والذي ارسل رسوله بالهدى بالاوامر الصادقه هو الذي ارسل رسوله بالهدى بالاخبار الصادقه دو wannan yana iya daukan ma'anan bilhuda da kuma bayanul fara'id manzon Allah ya zo yayi bayani na farillai da Allah madaukin sarki shin fadawa bayin sa wadinil haqq kuma yazo da addini na gaskiya shine dinul islam addinin musulunci li yuzhirahu ala dinihi yazo da wannan addini dan ya fifita shi li yu'liyahu wa yansurahu ya daga shi ya taimaki addinin nan akan dukkan wani addinai shine ala sa'iril adyan a bisa dukkan addinai walau karihal mushrikuna koda ko sauran mushrikai ba su so daman duk mushriki ba zai so addinin Allah ya daukaka ba wannan aya din tana nuna mana cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shike da rinjaye shike da nasara a cikin da'awarsa kuma Allah ya turo addinin manzon Allah shine sama da dukkan addinai kuma koda yau a duniya kuna ganin ana cutar da musulunci, ana wulakantar da musulunci, ana kashe musulmi, ana kaza kaza na musulmi, wallahi insha Allahu nasara tana ga al'umma musulmi, nasara tana ga al'umma musulmi, kamar yadda Allah ya faɗa wa inna jundana lahumul ghalibun. Yau idan ka duba duniya gabaki daya, duk inda ake faɗa insha Allahu musulmi ake kashewa, duk jinin da zaka ga an zubar in Allah ya sa da jinin musulmi ne ake zubarwa. Haka kuma wannan zamani ya kewayo, muna faɗa muna da damemaitawa, ba wani abu ya ja wannan ba illa yadda mutane suka ajiye addinin gaskiyan, suka ki su kama gaskiya, aka kama rashin gaskiya, ana taimakon ƙarya, ana taimakon zalunci, ana taimakon ha'inci, yaudara ta yi yawa. Wannan shi yasa kuke ganin jini yana ta zuba, ana ta kashe mutane. Allah ya yi fushi da mutane, dole ne mutane su koma ga Allah, a tuba izuwa ga Allah, a yi istighfari, a yawaita salatin annabi. Waɗanda suke cin haram su dawo su rinƙa cin halal, wanda ba sa bin iyayensu su dawo su rinƙa bin iyayensu. Samari matasa da suka buɗe dandali na saban Ubangiji, zina, luwaɗi, caca, shaye-shaye, tsotse-tsotse, wallahi duk wannan yana da sababi da yake jawo mana fadawa cikin fitintunan da muke ciki. Idan Allah ya fushi da al'umma, dama haka yake faruwa. Yanzu akwai kasar da wallahi malam haka ake kama mutane ana yanka su ana gasa namansu, a cire jikin mutum ana gasa namansa, ana gani duniya tana kallo. To mu nan muna ma cikin ni'ima fa, eh mu nan da dan dama-dama, in dai kana dan dubawa kana leƙawa kana ga abin da yake faruwa a duniya. To amma babu abin da zai warkar da mu ga wannan, shine wallahi tallahi mu koma ga Allah. Kuma yana da kyau a ba malamai kariya, a taimaki malamai wajen su kira mutane su yi addu'a don a samu zaman lafiya. Yayin da aka wayi gari, malaman da suke kira zuwa ga Allah, malaman da suke cewa a bi Allah a zauna lafiya, a yi wa ƙasa addu'a, su ake farauta, su ake bi dare da rana, to kun ga masifa ta yi yawa. To magana ta gaskiya, yana da kyau gwamnati ta san da wannan, kuma ta sake tunani, ta sake lale. Shugabanni ku tsaya ku yi tunani, malamai ba su ne mutanen da suke kawo tashin hankali a cikin al'umma ba, abadan. Inda malamai su suke kawo tashin hankali, tuntunan da an yi abin da aka yi. Amma da albarkacin addu'ar malamai da kwantar da hankalin al'umma da suke, da jawo hankalin mutane su nuna musu Allah, su nuna musu zaman lafiya, shi yafi komai amfani. To da wannan ne kasar take zaman lafiya. To yayin da kuma aka wayi gari ba a gane ba, ko kuma an gane din da gangan saboda cimma wata manufa da wani buri, sai ake bin malaman ɗaya-ɗaya, ana bin su ana ɗauke su, ko ana musu wani abu, ko ana firgita su. To kuma in Allah ya fushi da al'umma, kuma za a shiga halin da kowa ma zai shiga uku, a rasa inda za a sa kai. So muna fatan Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya, kuma ya tsare mu da dukkan wata fitina, Allah ya bada zaman lafiya. Kuma malamai yanzu wannan wata lokaci ne da ya kamata su yawaita yin addu'a, a gaya wa al'umma a yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya. Da zaman lafiya ne mai zuwa gona zai je gona, da zaman lafiya ne ma'aikacin gwamnati zai tafi ofis ya je ya aiki ya dawo, da zaman lafiya ne mahauci zai je yanka dabba ya kasa ya sayar, da zaman lafiya ne jami'an tsaro zai samu zagayawa ya yawo saboda ana samun zaman lafiya, da zaman lafiya ne mata za su yi aure su zauna a gidajensu. Idan kun bincika inda ba a zaman lafiya, gudun hijira ake ta yi, ana ta gudu ana komawa daji. So wannan zaman lafiyan muna da buƙatar ta, mu musulmi mu muka fi kowa buƙatar zaman lafiya, dan mu kayan mu yana da amfani ne, kuma yana da tasiri ne idan da zaman lafiya. Wannan wa'azin sai da zaman lafiya ake yin sa, in babu zaman lafiya wallahi bai zai yi ba, ni ma ba za ku ganna anan ba. So zaman lafiyan shi ya kawo ni. So ashe yana da kyau mutane ku taimaka wajen yin addu'a, da taimakawa da duk hanyoyin da za su taimaka wajen samun zaman lafiya a cikin al'umma. Mu samu mu yi sallah, mu yi addu'a, ƴan kasuwa su je kasuwa, ma'aikata gwamnati su je aikin gwamnati, manoma su tafi nomansu, sarakuna su yi mulkinsu, ƴan siyasa su ma su yi mulkinsu, a yi wa ƙasa aiki, a ciyar da al'umma gaba, a haɗu gabaki ɗaya, a yi a walwala ta rayuwa har kuma zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauki rayukanmu. Ku riƙe addini, ku kama gaskiya, da riƙon addini da kama gaskiya ne ake samun nasara a rayuwa. Yayin da mutane suka watsar da gaskiya, suka watsar da addini, to wallahi za su shiga cikin tasku da tashin hankali, Allah kiyaye mu. Sai Allah ya nuna mana a nan, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ne da shari'a. Manzon Allah bai zo da fada ba. Addinin manzon Allah ba addini ne na fada ba, kuma addinin manzon Allah ba addini ne na tashin hankali ba. Yanzu a nan gurin ku lura da ayar, sai ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda. Allah shine ya turo manzansa da shari'a. ashiriyan nan duk abin da na fassara muku malamai suka ce al-imanu shine shiriya ko al-amalu salih kyakkyawan aiki shine shiriya ko kuma al-qur'an shine shiriya ko kuma al-akhbaru sadiqa labarai na gaskiya duk waɗannan sune shiriya kina annabi yazo da waɗannan abubuwa na al-khairai masu tarin yawa yazo da zaman lafiya yazo da sulhu yazo da kwanciyar hankali to kuma duk musulmi na kware yana koyi ne da annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce a riwayar Imam Ahmad kamar yadda ya ruwaito a cikin Musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dangane da saukar annabi Isa alaihi salatu wassalam yace wa yahliku fi zamanihi al-milal kulluha illa al-islam annabi Isa zai sauko a bayan a ƙarshen duniya annabi Isa fa bai mutu ba annabi Isa fa ba a soke shi ba annabi Isa fa ba a kashe shi ba kamar yadda Allah ya bada labari wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe annabi Isa ba basu soke annabi Isa ba kamanceceniya ne ta annabi Isa aka turo musu ma'ana wani mutum ne da yayi kama da annabi Isa shine aka turo musu shine walakin shubbiha lahum so da ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi sahihi ingantacce cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da annabi Isa kuma idan annabi Isa ya zo dukkan addinai gabaki ɗaya za su mutu sai musulunci har addinin kiristanci babu shi sai addinin musulunci to kaga wannan yana nuna cewa ya kamata duniya gaba ɗaya ta dawo ta rungume musulunci saboda idan ya zo kamar yadda riwaya ta zo wa yaksirus salib annabi Isa zai karya cross idan ya zo cross din da ake yin ake ratayawa zai same shi ya balla shi wa yaqtulu al-khinzir annabi yace annabi Isa in ya zo zai kashe alade duk wani alade a bayan ƙasa sai annabi Isa ya kashe shi sannan zai umarni da adalci kuma zai yi kira kamar yadda manzon Allah ya yi kira akan al-islam akan musulunci dan dan uwan manzon Allah ne addinin sa da addinin manzon Allah ɗaya ne sannan daga baya zai kashe dujal annabi Isa shine zai kashe dujal zai samu dujal ya zabga masa takobi aka ce idan ya zabga wa dujal takobi dujal din nan zai rinka narkewa kamar yadda ka san dalma tana narkewa a cikin wuta in aka sanya ta idan ya kashe shi shi kuma daga baya Allah zai dauki ransa zai wafati manzo Allah ya ce wa yusalli alaihi almuslimun annabi Isa zai yi wafati kuma musulmi su ne za su yi masa sallah kuma annabi Isa zai mutu ne akan addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi bayani so anan gurin wannan hadisin sahihi yana nuna mana cewa ashe lallai cikin li yuzhirahu ala addini kullihi Allah zai fifita addinin musulunci akan dukkan addinai yanzu anan duniya kana jin duriyar addinai da yawa ba na musulunci ba amma daga ƙarshen zamani babu addinin da zai yi duriya in ba musulunci ba babu wata tuta da za ta dagu a sama in ba tutar la ilaha illallah ba Muhammadur Rasulullah haka manzon Allah ya faɗa kuma mun yi imani kuma mun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa kamar yadda al-Miqdad ya ruwaito yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yabqa ala zahari al-ardi baytu madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah kalimata al-islam imma bi'izzi azizin aw dhilli dhalil manzon Allah yake cewa babu wani gida da Allah zai bar shi a bayan duniya wannan gida na tabo ne ko gidan gashi ne ko gidan kara ko gidan bulo da bulo ko gidan dinari ko gidan kasa ko gidan me shine baitu madarin wala wabar face sai Allah ya shigar da kalimatal islam Allah zai shigar da kalmar musulunci cikin wannan gida musulunci zai zama hantsi leka gidan kowa babu inda musulunci ba zai shiga ba manzo Allah ya ce bi izzi azizin aw bi dhilli dhalil da daukakar mai daukaka ko da kaskancin makaskanci ma'ana ko mai sarauta yana so ko mai mulki yana so ko baya so ko mai kaskanci yana so ko baya so sai Allah ya shigar da musulunci ko ina shine ma'anar li yuzhirahu ala addini kullihi ai Allah zai fifita addinin musulunci akan kowane addini ya zama gidan kowa fa sai Allah ya shigar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zamanto wannan kalma ta musulunci ita ce za a rinka aiki da ita a bayan ƙasa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya alkawari kuma hakan ne zai faru bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Nana Aisha take cewa annabi yana fada a hadisi sahihi ingantacce, wannan ma riwaya ce ingantacce, imam Ahmad ya fidda ita a cikin musnad dinsa. A wata riwayar ingantacciya wadda imam Muslim ya fitar, haka imam Abdul Razzaq ya fitar a cikin al-musannaf cewa Allah bai zai tashi duniya ba sai an zo an yi wa Lata da Uzza bauta. La yadhabu al-laylu wan-nahar hatta tubadu Lata wal-Uzza, dare da rana ba za su shude ba wallahi sai an dawo ana bautar Lata da Uzza, za a yi wannan lokaci din. Amma daga baya kuma Lata da Uzza din nan za a je na jin duriyar ta, ai yanzu kuma sai tarihi ko ba haka bane ba, yanzu ma sai dai a karanta a tarihi a ce ai da an bauta wa Lata an bauta wa Uzza ko ba haka bane. To shine daga baya in aka daina jin duriyar shine li yuzhirahu ala ad-din kullihi, tayi aiki kenan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. To sai Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yace me,
ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
الله يشهد يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكوا إيماني inna kaseeran min al-ahbari war-ruhban, kusani da yawa yawa hakika cikin al-ahbar malaman yahudawa, in an ce al-ahbar ana nufin ulama'ul yahud, kama yadda Allah ya ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal-ahbaru an qawlihim al-ithma wa aqlihim as-suht, sannan kuma war-ruhban da yawa yawa cikin rahbaniyawa sune malaman nasara da kissisiyun, duk su ma malaman su ne. كما يدعى الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. كساني تشوا ديوا يوتشكم لمن يهوداوا هككما ديوا يوتشكم لمن نصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل لليسنا تشن دوكير متاني تهنيا برنا ويصدون عن سبيل الله كما سنا توش هنير الله. Malaman Yahudu suna hana a fahimci addinin musulunci, malaman Nasara suna hana a fahimci addinin musulunci. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, sai Allah ya ci gaba da wata magana kuma bayan wannan, lalle waɗanda suke taskace zinari da azurfa, masu koye kuɗi, masu tara kuɗi a banki, masu tara kuɗi a gidaje, masu sayan kadarori da motoci da filaye da gina gidaje da ainihin wato tara kadarori, wala yunfiquna ha fi sabilillah, ba sa ciyar da haƙƙin ubangiji a cikin wannan dukiya tasu, fabashirhum bi azabin alim, to kai musu bishara ya kai manzon Allah da azaba mai radadi. Wannan aya gabar farko tana bayani akan hadarin da ke tattare da malaman Yahudawa da kuma wasu daga cikin malaman Nasara, su ne ake ce da su ulama usu, kai ba ma su kadai ba, ai wai ana tauya aya ne, ai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku ko, to hatta malaman musulmi su ma ana jan kunnan su, dan akwai waɗanda daga cikin malaman musulmin su ma suka sifantu da wannan sifa ta malaman Yahudawa da Nasara, ta yanda suke boye gaskiya, suke hana yaduwar gaskiya, suke cin dukiyar mutane ba tare da dalili ba, ba tare da haki ba. Wannan aya akwai tahzir min ulama'i su wa ubadi dhalal, ana tsoratar da mutane dangane da bin malamai na sharri, muggan malamai, mabarnatan malamai, yan ta'adda waɗanda manufar su shine duniya, duk malamin da zai manta da hanyar Allah ya dawo yana gina duniya, to wannan ya zama min ulama'i su. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yana cewa man fasada min ulama'ina kana sabahu ko kana lahu shabahan min al-yahud, duk cikin malaman musulmi da suka lalace to tabbas suna da kamanceceniya da malaman yahudawa. Kana fihi shabahun min al-yahud, haka kuma yace man fasada min ubadina kana fihi shabahun min an-nasara, haka cikin masu bautar mu waɗanda suka lalace suka zo suna bauta akan bid'a, suna bauta akan shirka, suna bauta akan gargajiya, suka lalace to lalle suna da kamanceceniya da nasara. Ashe a nan gurin duk malami na musulunci da ya lalace to yayi kama da malaman yahudawa, dan aikin malaman yahuda shine tatsan mabiya, a sawa mabiya haraji, ana cutar su, ana zalunta su, a sa su ta bada kuɗi suna bauta ko suna so ko ba sa so, ko kuma su tara wani kuɗin dan ai wani abin sai a cinye ba ai abin da shi ba. Duk haka malaman yahuda suke, da za ku karanta tarihin yahudawa. Shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa duk malamin musulunci da kaga ya lalace to insha Allah ya samu kyakkyawar kama ko in ce mummunar kama da malamai irin da yahudawa. So wannan yana nuna mana hadarin malami ya sifantu da sifa ta barna ko san zuciya. Amma mun sha faɗa muna maimaitawa, ku din wannan al'umman ku ne za ku taimaka wajen gyaruwar malaman ku. Kun ga rayuwar nan bata yiwa sai da ci sai da sha sai da saka sutura. Yanda zaka ci mai kyau, kana so ka ci mai kyau a gidanka, kana so ka sha mai kyau a gidanka, malami ma haka yake so ya ci mai kyau a gidansa, ya sha mai kyau a gidansa. Kamar yanda kake so ka hawo mota mai kyau ka samu rufin asiri, shi ma malami haka yake so ya hawo mota mai kyau ya samu rufin asiri. Kana so ka ƙara aure, shi ma malami yana so ya ƙara aure. Kana so ka gina gida mai tsada na rufin asiri, shi ma malami haka yake so, dan shi ba aljani bane. Da Allah ya zo turo malaman kware kuwa, ai bai turo mana malamai aljanu ba, sai ya turo mana malamai min jinsi na, daga cikin jinsin mu. Yanda kake sa suga a bakin ka gaji dadin ta da kaji dandanan ta, haka malamin ka shi ma idan ya sa sugan nan fa yana jin dadi da dandano. Yanda kake karya kashin ka za a baki kaji dadi, shi ma haka Sheikh akramakallah shi ma in ya sa kashin ka za a baki yake murza ta yake jin dadi, ko ba haka bane? To yanzu ya kamata mu yi zancen adalci, ya kamata mu yi zancen adalci. Yanzu malaman mu sun tsaya kullun su suke karantar da mu a gida, su ba mu ilimi da safe, su ba mu ilimi da rana, su ba mu su yi mana wa'azi, su yi mana karatuttuka, ko ba haka bane ba? Mun yi occupying na lokutan su gaba daya, mun tsare lokacin zuwa kasuwar su, mun tsare lokacin zuwa gonar su. To lalle idan al'umma tana so malami ya mata irin wannan aikin, to kuma ya kamata ita ma ta yi tunani ta sawa malamin nan albashi. Duk malamai inda hali a sa musu albashi ana biyan su, kowa ya rinka zuwa a sa hannu a bauchi a biya shi, saboda yana aikin musulunci. Mutum na farko da ya fara cin albashi shine Sayyidina Abubakar, ana dora shi halifa annaba a matsayin sa na multimillionaire ko billionaire, yana da kuɗi. Yayin da aka dora shi a matsayin halifa, ya dauki boron sa ya rataya a baya, zai tafi kasuwa neman tuwo, sai jama'a suka ce masa, a'a ya khalifatu rasulullahi ina zaka je, yaya zaka tafi kasuwa? Idan an zo fatawa wa zai bada ansa? Idan an samu matsala cikin al'umma musulmi wa zai warware a matsayin ka na shugaban musulmi a duniya? Sai ce a saboda kun dora ni na zama halifa shikenan, sai in zauna ci ma zaune ba inda abin da zan yi, ai dole in je kasuwa in nemi abin da zan ciyar da iyali na da mata na. Sai aka ce a ka zauna bari mu sa maka albashi. To kaji shine asalin sawa malami ko limam ko amirul muslimina ko sarki ko wani jagora na musulmi, asalin sa masa albashi kenan. Sai aka sa masa albashi ana bashi, misalin ana bashi 10,000, amma saboda imani da takawa irin na Sayyidina Abubakar, gidansa 6,000 suke iya ci a wata, iya 6,000 yake kashewa. So 4,000 nan sai ya rinka tara su, yana ajiyewa, yana tara yana ajiyewa. An bashi 10,000 halal ne amfani da su, amma duka bukatunsa na gida iya 6,000 ne. So sai yake tara 4,000 sai ranar da Allah ya masa rasuwa, cikin wasiyar da ya bari sai ya ce wa iyalansa wannan 4,000 da ya ta tara wa na lokacin mulki, yayi shekara 2 da wani abu, yace a tattara kuɗin gaba ɗaya a mai da su baitul mali musulmin, a mayar da su cikin dukiyar musulunci, a je a ciyar da musulmi. Ka duba adalci, ka duba imani. So anan ni ina kira kuma muna faɗa cewa yana da kyau mu canja wa kanmu tsari gaskiya. Bai kamata mu zo mu ajiye malamai suna mana hidima amma ba wani abin da muke ba su ba. Idan mutum zai iya ɗaukan mai masa bayan fulawa a gidansa yana biyan sa kuɗi, yanzu dan Allah masu kudin mu sai su kasa ware malaman garin su su ware musu albashi suna biyan su koda kadan ne saboda Allah malamai ba su da amfani kawai sai kun zo campaign kuna neman jama'a sai ku yi ta bin gidajen su kuna ba su kamama ko halal ko haram Allahu a'lam shine amfanin su ku sa su su rinka fadan wata kila abin da ba shine ba ku kuma mabiya ba wanda ya taba yin cefane ya kai gidan malamin sa ai cefane ta tasir da tumatir kace saboda Allah yau bari in kai gidan malam wani in rage masa cefanen yau ka taba yi idan lokacin layya ta zo tsakaninka da Allah ka taba zuwa kasuwa ka je ka siyo rago ka kai gidan malamin ka ce akramaka Allahu kai layya ka fita kunya mala akwai limamin da yazo sallar idi shine limami na idi zai yi mutane idi ranar babban sallah aka zo kaga limai yana zuwa da dan ragon sa ko raƙumin sa ko bijimin sa lima aka zo aka yi hudu ba aka gama jawabi za a yanka rago ana jira kowa yana jira ya ga an yanka ragon lima ya nada babban rigar sa ya buga mata iska ya yi gaba aka ce aka ya ce babu in ya so kar kowa ma ya layya a garin nan kar wanda ya layya tunda liman bai layya ba to kaga tsakani da Allah fi sabilillah a ce limami guda yazo filin idi bai da ragon layya alhali a lokacin da wani kuma zai yanka rago 12 mala akwai masu yanka raquma akwai masu yanka kaza akwai masu yanka kaza so gaskiya idan bera yana da sata da dawa ma tana da wari wajibi ne kungiyoyi wajibi ne al'ummomi ku yi tunani wajen taimakawa malamai da agaza musu idan malami yana cikin ni'ima to wallahi zai yi wa'azi lafiyayyen wa'azi ba ruwansa da wata matsala ba wani tuntube zai faɗi gaskiya saboda yana da yanci kuma ya san wannan albashi da ake bashi hakkin sa ne ya cancanta a bashi tunda kai ka je gona shi bai je ba kai ka tafi office dinka shi bai je ba wani ya tafi Abuja aiki shi malami bai je ba wani ya tafi Gombe buge-bugen sa shi ko malami bai je ba wani ya buga ya tafi kasuwa shi ko malami yana zaune kullum yana koya muku karatu ashe yana da kyau a taimaka masa a gaza masa to amma zan barin malamai da ake haka kawai sai aka mai da su kaman mala'iku mala'iku kuma wasu abubuwa suke dan gindayawa ko gittawa ake zargin wasu daga cikin malamai a ce kaza to gaskiya fi sabilillah ya kamata mu haɗu mu yi gyara gaba daya babu inda malami yake shan wahala irin kasar Hausa wallahi ba inda malami yake shan wahala irin kasar Hausa to su ma Yahudawan ba su yi wannan tsarin bane sai daga baya suka gare yanzu suka gyara wallahi ina gaya muku yanzu idan za ku samu waɗanda ba musulmi ba tsarin da suke da shi akan malaman su wallahi ya sha bamban da musulmi kowane malami da yake zuwa ya zo yayi wa'azi ya karantar a cikin su da ba musulmi ba a shekara budget ake masa abincin da zai ci na gidansa suturar ƴaƴansa kuɗin makarantar ƴaƴansa zirga-zirgansa motar hawansa duk su suke kuma abi a sa account a tara duk wata a rinka zare masa ni akwai mutumin da yazo babba ne wani pastor ne yazo musulunta hannuna musulunta babban mutum ne da yazo ya musulunta bayan mun gama komai an bashi kalmar la ilaha illallah mun dan tara masa abinda zamu tara masa fi sabilillah to an kore shi a gidan da yake zaune cocin da yake zaune su suka kama masa gida da mota ta hawa da direban sa da matar sa da ƴaƴan sa da mahaifiyarsa ma ya dauko ta daga kudu ya kawo ta so an ce tunda ka musulunta sai ka fita wallahi in gaya maka musulmin kuma aka zo ana ta kame ya za a samu gidan da za a je shi ban ta magana motar da yake hawa haka aka yi ta buge-buge a buga nan a fada nan a buga nan a fada nan da kyar aka samu dan abin da za a rufa asiri wannan yana nuna cewa ba mu da tsari karancin tsarin da muke da shi shine yake mana illa a cikin tafiyar mu kuma wanda wallahi wajibi ne mu ji tsoron Allah mu gyara to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da yawa cikin malaman Yahudawa suna da wannan dabi'a ta cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba haka malaman Nasara ma suna toshe hanyar Ubangiji sannan Allah ya yi bayani akan maciya kuɗi da dukiya ba sa ba da zakka wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wanda suke da kuɗi ba sa ba da zakka wannan aya tana magana akan mahana zakka masu shanu masu daure shanu ba sa ba da zakka masu shaguna a gari masu miliyoyin kuɗi a bankuna masu noma a gonaki ba sa ba da zakka Allah yana cewa a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi manzon Allah yana cewa a cikin hadisi ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha babu ma abucin zinari da azurfa kamar kace naira ko kace sifa ko kace riyal ko kace euro ko kace dala kowane irin nau'in kudi wanda baya bada zakka ko na dabbobi ko na tumaki ko na ƙasa ko na kadarori in mutum baya bayarwa illa jaa yawmal qiyamati sufihat lahu safa'ihu min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayukwa biha jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin manzo Allah ya ce haka za a tara wannan dukiya taka ai ta kona ka da ita a kona maka fiska a koyana maka kugunka a kona maka gangan jikinka sai mutum ya zama kamar gawayi baki kirin saboda baya bada zakka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce duk wanda ya tara dukiya baya bada zakka wancan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi wannan riwaya kuma manzo Allah ya faɗa a cikin riwayar Imam Al-Bukhari duk wanda yake da dukiya baya bada zakka man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu duk wanda Allah ya bashi dukiya malan gidaje dukiya ne akwai masu kudi masu wayo sai ya ta sayan gidaje shi bare ajiye kudi ba haka ka ganshi da kudi amma za ka ga a gidan nan yana da gida ya a garin nan yana da gida ya fi 50 ya sai can ya bada haya ya sai can ya bada haya akwai masu wayo filaye suke saya da gonaki su bara gane suna da kudi ba amma akwai kadara akwai masu dabara aje a gina injin biredi a gidan fewa wata aje a gidan kaza a gidan kaza ko a gina gidan mai bai da kudi a hannunsa amma yana da kadarori gidan mai ana cire masa zakka injin biredi ana cire masa zakka hatta fili na mota da ka aje ka sa haya yan gareji ana cire masa zakka wanda ya sai gonaki ya tara ana cire musu zakka wadanda suka tara shanu suka daure su ma ana cire musu zakka dole idan shekara ta yi sai an kimanta su ayi estimating a lissafa a ga wannan kadarori za su kama nawa ne sai a bayar yanzu yau zakkar kudi tana kamawa daga 700,737 ina jin da 660 da ko 8 ne ko na makamanci wannan kace 738 duk wanda ya san yana da kudi ko kadara ta kai ta 738 ko 740 to wallahi zakata hukan shi yanda ake cire zakan kudi kuma shine kudin zaka hada ga baki daya ka buga su kashi 40 idan kana da kudi naira miliyan 40 to zaka bada naira miliyan 1 arhabutu naira miliyan 40 naira miliyan 1 zaka bayar kawai gidan mai ya zaka yi sai ka lissafa a gidan man nan ribar da kaci a shekara a gidan mai nawa ne sai ka buga ka fitar ko kuma ka yi wa gidan man kudi da filin gidan man da injinan gidan man da trelolin da kake zirga zirga da su na kawo mai sai ka buga su haka gidan biredi kudin da ya tara ko filin gidan biredin da injinan gidan biredin haka fili da aka tanade shi aka sa yan gareji haka gonaki duk sai a hada kadarori gaba daya a buga lissafi a cire hakkin Allah idan ba ku cirewa wallahi ba za mu samu zaman lafiya ba sai a zo a yi ta neman ruwa ruwan ya zo wallahi sai Allah ya cire masa albarka in ya zo sai ya sauka da yawa sai muku barna ko ya zo bai sauka da wuri ba ya kare da wuri wannan shine hakikanin abin da yake faruwa muna fatan Allah ubangiji ya bamu dacewa manzo Allah ya ce duk wanda ya tara dukiya baya bada zakka musila lahu shuja'un aqra za a misalta masa bakin maciji shuja'a aqra bakin maciji mai kora tsohon maciji baki mai katan kai shi zai zo ya same shi a cikin kabarinsa manzo Allah ce lahu zabibatani tunda ba ku da kudi za ku yi kabara ai lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haka wannan maciji zai zo yana saran wannan mutum a cikin kabari malam in ya sare shi haka sai yace ana kanzuka ana maluka in yayi kab ya buga masa sara mutum ya firgita sai ya ce ana kanzuka ana maluka ni ne gidajen mai ni ne treloli ni ne kudin banki kaza Sterling Bank GT Bank First Bank Wachete Bank kudi na da ni da ka tara ni ka kika cire ka bada zakka to ni ne haka annabi ya ce haka macijin nan zai ta saranka kuma wallahi tallahi mun yadda da wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da yawa malan cikin masu kudi ba sa bada zakka akwai mai kudin da ya ce tab ai malam bada zakkan nan ma kudin dai ana ci da mutane ne yo ya ma za a ce ana bada zakka ai bada zakka yana jawo talauci wallahi haka wani babban mai kudi ya faɗa kudin ya daina an yi magana ce yo ai ga waɗanda ba su ba musulmi ba suna bada zakka ne ce ba sa bayarwa kuma suna zaman lafiya to shi iya tunaninsa kenan so nan ya samu dukiya ba zai bada zakka ba yana istidlali kafa hujja cewa kaza 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 da sauransu gobe zamu tashi insha Allah akan bayani dangane da bada zakka da muhimmancin ta dan ku kaga wannan wata ne na bada zakka ko ma samu ne ya bamu zakka mu dan sa fitila anan mu haskaka mutane insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah ya bamu dacewa mai tambayoyi bismillah insha Allah
suna soyayya da waɗanda suka saba haka ko da kuwa mutanen nan ubanninsu ne ko diyansu ko ɗan'uwansu ko kuma danginsu to malam ayi bayani da nake nema a nan shine shin wannan ayan ta takaita akan kafirai ne ko kuma har da musulmai amma masu shirka
ita wannan aya tana magana ne akan duk wanda baya bin Allah kuma yake saba wa dokan Allah to bi halatta ka nuna masa kauna da soyayya ba kowaye ne ba sai kafiri ba har musulmi ma wanda yake fada da Allah yake fada da addinin Allah to babu bukatar ka nuna masa kauna da soyayya dan lokacin da ka nuna masa kauna da soyayya kamar ka yarda da abin da yake yi ne kamar wannan kishiyantar ubangiji ne yayin da wani ya nuna baya son babanka kai kuma sai ka nuna kana son shi yayin da wani yace yana gaba da mahaifiyarka kai kuma sai ka nuna kana kaunarsa so idan mutum yana so a so shi so Allah ya so manzon Allah duk wanda baya son Allah baya son manzon Allah ko wane ne shi shi ma ba a son sa me dalili ba gangan jikin sa ne ba a so ba a kiyayyar da yake wa Allah da kiyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa shi ma din ba a son sa ba a kaunar sa kuma wannan aya ce da take nuna alwala'u wal bara nuna soyayya da kauna duk mutum musulmi da yake musulmi ne yana ashhadu alla ilaha illallah fa wajibi ne ka so shi ha kuma duk wanda yake yana kin Allah ko waye kuma ko garin kudai ko ungo kudai ko jami'a kudai ko me in dai ba ya san Allah to kai ma kuma dole ka nuna baka san sa cewa da aka yi baka san sa ba shine ya nuna cewa kai fada da shi ba ina fata ana fahimta a kai a zuciyarka ka je baka san sa me yasa baka san saboda ba ya san Allah shine kurum yayin da ya dawo yana san Allah shikenan sai ka so shi sai ka ainihin wato kaunace shi a kuma dan uwanka musulmi ko jami'ar ku ba daya ba ko unguwar ku ba daya ba ko kabilar ku ba daya ba ko garin ku ba daya ba ko jami'ar ku ba daya ba ko masallacin ku ba daya ba ko kungiyar ku ba daya ba in dai musulmi ne to wajibi fa yana da haƙƙin ka so shi kuma wannan musulunci ya kamata ku sani fa ba kayan wani bane kayan Allah ne kayan manzon Allah ne so ba wai mutum wani ne zai tattare ko wasu mutane ne su ce su kawai su kade su ne musulmi duk wanda ba su ba musulmi bane wannan ba daidai bane wannan tsohon tunani ne wanda ya kamata mu gyara idan kana tunanin kai ne wanda yake tare da kai wanda yake tare da jama'ar ka wanda yake tare abunan ɗinka shine to za ka je wata ƙasa wanda kuma su ba su ma san ka ba san irin ka ba ma kuma ba su da tunani watakila irin naka so ya kamata mu gyara duk mutum musulmi mai cewa la ilaha illallah matukar bai yi abin da ya warware kalmar la ilaha illallah ba to yana da haƙƙin mu so shi mu kaunace shi Allah haɗa kan musulmi
Allah saka da kai shi kuma wannan tambayan ko da ke ya tabbata tambayoyinsa ne tambayarsa ta farko yace malam menene alamomin balaga tambayarsa na biyu kuma yace malam ni ne ina cikin suhur sai naji ana kiran sallah to shin ya halatta in ce bazan dakata da cin abinci ba sai masallacin da nake sallah sun fara kira
alamomi na balaga kala biyu ne akwai alamar balaga ga ƴa mace akwai alamar balaga ga ɗa namiji da yawa yawa abinda malamai suke faɗa alamar balaga babba ga ɗa namiji shine ya kai shekara 17 idan namiji ya kai shekara 17 to wannan alama ce ta cewa ya balaga me ma'anar ya balaga an ɗora masa littafi ana rubuta masa abin da ya aikata na lada haka kuma abin da ya aikata na zunubin shi amma in bai kai waɗannan shekaru ba to ba a rubuta mai zunubi ba a rubuta masa zunubi kenan ma'anar balaga duk wanda ya kai wannan shekaru an bude masa littafi daga nan an fara rubutawa sannan kuma yana daga cikin alamomin balaga shine mutum ya mafarki na cewa ya girma mafarki din nan mutun da ya mafarki yana alaka da mace kuma ya ji dadin sha'awar saduwa da mace din sannan ya fitar da wani abu da ake ce da shi mani wanda shi mani yana da kala kamar yadda malamai suka faɗa kamar ruwan koko yake haka amma bai kai koko kauri ba sannan idan ya zuba a jikin riga in ya bushe yana kamar starch to wannan idan ya zuba a jikin mutum ko ya mafarki ya zubo to alamar fa ya balaga lalle daga nan an sa masa littafi ana rubuta masa akwai abin da likitoci suke faɗa wasu ana samun kuraje haka na balaga da suke fitowa a fuskar mutum suna fitowa haka a fuskar shi wanda zaga suna kumbura suna dan yin ruwa-ruwa haka ko suna fitar da wani gyada-gyada to wannan alama ce ta balaga wannan sune yawa-yawan abin da yake nuna balaga sannan kuma muryar mutum tana budewa idan namiji ne zaga muryarsa ta fara zama babba da zaka dauka mura yake ba mura bane ya samu canjin yanayi ne ya samu sai ya zama daga nan kawai sai ga ya miƙe muryarsa ta zama babba bayan nan kuma dangane da ya mace ita gaskiya balagar ta tafi balaga da wuri sama da namiji malamai suka ce ya mace tana iya balaga tun a shekara 9 wanda wannan yana da kyau bayan Allah maza masu ƴaƴa mata su mai da hankali su sa ido akan ƴaƴan su mata idan yarinya tana cikin nutsuwa a gidansu bata aikin wahala bata wahala in nace wahala kamar irin fita debo ruwa ko irin fita daji aikin gona ko susuka ko daka ko daukan nauyi ha zama da tashi din aiki na wahala surfe nika wannan bata yi ƴaƴa ne irin na zamani sai dai su ci su koshi kurin su kwanciya su tafi makaranta su dawo to wannan suna balaga da wuri daga shekara 9 za ta iya balaga za ta iya fadda za ta iya zubar da jini jinin al'ada yana iya zuwa mata daga shekara 9 so kuma daga nan kuma an sa mata littafi shine hadarin da ƴa mace take ciki amma da yawa-yawa iyayen mu mata ba su fahimci wannan ba sannan kuma cikin alamar balagar ta shine ana samun kamar mama ya fito mata a gabanta na girma wanda za a ga ta sha bamban da sauran yara sannan za su suka ce zaka rinka ganin tana sha'awar daukan yara ko ga tana son ta dauki yaro ta goye yaro ko tana yaro kamar danta tana son ƴaƴa dai haka yara kanana shi ma duk dai alama ce ta balaga da kuma dai wasu abuwa dake faruwa tsakanin su mata din iyaye mata sun fi ganewa wanda ba kowa yake iya fahimta ba za ga tana dan yin maganar kamar abin da ya shafi aure ko nuna kauna ko soyayya ga wani ko tana cewa wani masoyinta ne ko wani a makamancin wannan ko da abokananta ana tsokalarta bata musawa duk dai waɗannan alamu ne da suke nuna haka so abin da yake nunawa shine wajibi ne mu sa ido akan ƴaƴanmu mata mu kula da su barin mata suna shiga ko ina da ko ina suna alaka da kowa akwai hadari ba karamin hadari ba mu musamman ni na lura da al'adarmu anan yawanci zaka ga mutane da da'awar addini amma ba su da tsaro a gidajensu sai ga gida kowa yana shiga kowa da kowa yana shiga aje a tarar da yara gida da akwai yara ƴan mata matasa suna zo ne gidansu ne suna da yanci suna zo daga su sai zani ko daga su sai skirt amma kaga samari katti suna shiga wannan ba daidai bane wajibi ne ku gyara wannan lalle yara su rinka sa hijabi idan an san gida kowa yana shiga to yarinya a lazimta mata sa hijabi sannan kuma a daina barinta tana yin khalwa da kebanta da dan namiji sannan irin abun da ake tayi na goya mata shi ma a mashin din nan wanda ya kamata wallahi malam mutane su ji tsoron Allah wallahi haramun ne namiji ya taba wata mace wallahi haramun ne ku sani kuma wallahi duk dan acaban da yake goyen mace wallahi ya sani sai Allah ya tambaye shi dan ba larura bane ya kamata ka sani ku hakuri in ga muku gaskiya saboda baka da wani dalili baka da wani dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa al'ainu tazni wa zinaha an-nadhru wal yadu tazni wa zinaha al-batshu wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu ido yana zina me zinar ido kallon mata kallo na sha'awa sannan kuma hannu ma yana zina me zinar hannu taba mace duk wanda ya taba matar da ba ta sama ne wallahi ya zina so shi yasa muna faɗa muna mimita wallahi ba abun karamin abun kunya bane a ce gari irin wannan wai a masu kudin garin nan suna nan ku kasa samun irin mashina din nan keke napep ko a daidaita sahu din nan ku rinka sawa daga nan bakin cross zuwa tashan magari a rinka daukan mata ana goya su a ciki ai yafi amma ka ga mace malam da mutuncinsa tana bayan dan acaba ko ga matar aure kana nan kana ustaz kana ta kafirta mutane mata ka tana bayan dan acaba me amfanin kafirta mutane da kake magana ta gaskiya ba daidai bane so ya kamata mutane su ji tsoron Allah kuma wallahi ba ku da aya ba ku da hadisi da ya goyi bayan kuna da masu kudi masu hali wallahi akwai samari matasa da mutum ɗaya a garin nan zai iya sayan wannan mashin din keke na fitu guda biyar wallahi bara mu iya yi ba za mu iya yi yanzu masu kudin nan ba za su iya sayan haiz ba boss ba ko taxi a sata kurin a sa koton hijabi na mata ne duk matan mu za su je asibiti za su je general su hawo mota mata ne zalla ko su hawo wannan adidi sahu za a iya yi amma ba za ku yi ba sai dai larura larura wace larura wallahi ba larura ba ne so wajibi ne ku gyara wannan bulala ce ta kan kuwa ni ma ta shafe ni yawwa kai ya akai mu ci gaba to tambaya ta bi ta me okay wannan maganar mai kiran sallah ko maganar kiran sallah ana yin sahur a kaida duk wanda zai yi sahur ya tabbatar lokaci yayi ko bai ba kuna fahimta na idan ka tashi zaka yi sahur duba agogo lokaci yayi ko bai ba idan ka duba agogo lokaci yayi sai ka hakura haka Allah ya rubuta maka ranan kuma sai ka je ka fafata Allah kiyaye hanya idan kuma ka duba agogo da dan sauran lokaci ko da minti biyar ne kana da dama ka ci abinci ka sha ruwa kai ko minti biyu ne alhamdulillah na gani da nazo garin nan naga wasu yan uwa matasa naga wani abu na an saka kalanda da wannan sautul islam an sa lokacin shan ruwa lokacin bude baki lokacin wannan ina ganin wannan ko sai da ita ake yana da kyau mu same ta a gidajen mu mu ajiye mu tabbatar da yau za a sha ruwa karfe kaza saboda ba ruwan ka da ladane masu mugunta saboda akwai ladane masu keta wani ladani mutanen unguwarsa suka bata masa rai ba a ina jin dan raba taimako ne ake ba a bashi ba yace za ku ga rashin mutunci yau wallahi malam yazo ya danna musu as-salatu tun karfe 3 lokacin daina cin abinci bai ba ya danna musu ya ta kiran sallah dan ya nuna cewa abu na mutane gaba ɗaya suka dauka lokaci yayi sun makara sannan kuma aka zo magariba ta yi yake kira yaje ya zauna a gida ya ci abinci ya koshi ana iyalin suna kaje ka kira ce rabu da su sai na maganin ciyo to kaga idan kana da kalandar ka kaga ka huta to wannan shine abin da ya kamata a ce mutun yayi kuma wannan kalandar jama'a ana yin ta ne akan ilimi ba da ra'ayi ba ilimi ne bincike ne ilimi na lokutan sallah ilimi ne bincike ake karatu ne so waɗanda suka yi bincike suka samu lokutan nan Allah ya saka musu da alkhairi ya iya daidai ya iya kuskure amma dai zamu gino akai saboda shine ilimi so wanda yake da wannan kaga yana dalili to sai mutun ya kuskure ya tashi bai duba agogo ba kawai ya tashi yana tashi alal ada sai ya ci gaba da cin abinci ashe bai sani ba lokaci ya yana cikin cin abinci kawai sai ya ji an kira sallah as-salatu lokacin da yana cin abinci yayi to wannan akwai hadisi sahihi ingantacce manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya fara yin sahur yana cikin yin sahur sai lokaci ya kure masa alfijir yake to manzo Allah ya ce kammala sahur din sa ya karasa cin abincin sa kaga anan abin da nace maka ya fara bai san lokaci yayi ba ina magana akan dan ganganci ba dan akwai yan ganganci da gangan ya san lokaci yayi ya fara wannan duk wanda ya kaga ya kare azumin sa amma wanda bai sani ba ya tashi yana cikin cin sahur sai ya ji ana kiran sallah lokaci yayi to ya kammala ba wai ya kammala lomar da ke gaban sa ba fa to wanda ke gaban sa sai ya gyara shi tas sai ya kammala da shi sannan ruwa da yake gaban sa sai ya shanye shi idan da dan lemo ma zai sha ya yanka in ma da ayaba sai ya shanye haka annabi ya ce ya kammala kuma kar wani ya zo ya yi hadisin kwaskwari ma ce a'a ya kammala lomar bakin sa a'a ba sai ya sha a'a annabi bai faɗa ba annabi cewa ya kammala tunda annabi ya bashi abu da ya kammala to kaga sai ya kammala sahur din sa kuma azumin sa yayi daidai magana cewa bazan daina yin sahur ba sai ladanin unguwar mu ya daina ko sai ladanin unguwar mu ya kira ladanin unguwar ku ba shine shari'a ta ajiye wai shine zai hana kiran zai hana cin abinci ko yasa a ci abinci ba lokaci shine abun lura kuma yana kan kowanne ɗaya daga cikin mu ya tabbatar da lokaci yayi ko bai yi ba wannan shine abin da ya kamata mu lura shi kuma wannan tambaya na san duk shekara tana yawan maimaituwa idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya insha Allah ta'ala kamar yadda kuka sani wannan tafiya ta mu da'awa ta mu ba ma tsayawa anan cikin gari ana fita kauyuka saboda suna da tsananin bukata gobe da ikon Allah bayan neman izini da muka yi daga hukuma da kuma masarautar Findiga gobe insha Allah ta'ala za mu haɗu a garin Findiga a can za mu yi sallar la'asar akwai wa'azi da za a gabatar a masallacin fadan garin Findiga insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba duk shekara ana zuwa ziyara ce ta zumunci kuma ta jaddada ƴan uwantaka na musulunci yana da kyau duk wanda yake da hali masu mashin ne masu mota ne su taho kuma nan dai matattara wurin tafsirin nan shine dai mahada ban sani ba karfe nawa ya kamata mutane su zo karfe 2 da rabi karfe 2 da rabi ya kamata mutane su zo sai mu fara harrakawa mu tafi dan mu je mu yi sallar asar muna yin asar da mun gama mu yi musu nasiha da zamu yi musu sannan kuma ai ziyarar da za a yi sai mu kama hanya mu dawo gida mu sha ruwa gobe asabar insha Allah za ta mana a garin Findiga duk wanda yake da hali yake da dama ya kamata ka je dan ka dada karfafa da'awa ta musulunci da kira zuwa ga hanyar Allah sannan kuma wannan sarki na Findiga kun sani mutun ne mai daraja mai mutunci yana kimanta mu yana mutunta mu kullun mutanen kuma suka zo yana mana addu'a ta kwarai yanzu yau dinnan da aka je aka ga mai aka ce farin cikin da ya rasa inda zai sa kansa yace a sanar a masallacin fa da cewa da duk masallatai na cikin gari da duran tafsire yana da manyan baki daga kuma da zasu zo kaga ya kamata mu mutunta shi mu ma ya gan mu da yawa ko ba haka bane insha Allah gobe zamu hada a garin Findiga kaman da mun kun saba wannan abu ne sanin ne a wajen ku idan Allah ya kai mu jibi kuma da rai da lafiya ba za mu tsaya a ko ina ba jirgin mu zai sauka ne a kofar fadar mai martaba sarkin Kaltungo bawan Allah sarkin arziki sarkin Dattijo wanda kadan ne zaka samu irin su ba su da yawa mutun ne mai mutunci mai daraja bare da muka je ya mana abun arziki ya fada mana maganganu na shiga jiki kuma ya nemi lalle mu zo ai wa'azi a kofar gidansa to muka bashi uzuri ba za mu samu dama ba saboda yanayin lokaci to shi yasa bana kuma an je din ya karba ya bada dama insha Allah ranar Lahadi da taimakon Allah muna garin Kaltungo anan za a je ai wa'azi bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala so duk sati juma'a asabar ladi zamu rinka fita insha Allah na cikin gari za ku ji sanarwa wanda kuma za mu fita waje shi ma za ku ji sanarwa so yanzu wannan sanarwar ta wannan satin ne ta gobe da jibi asabar da ladi asabar wannan Findiga ranar Lahadi kuma insha Allah ina Kaltungo kuma kamar yadda aka fada za mu hadu ne anan muna kira ga masu motoci don Allah wadanda suke dan abun hawa su taimaka da masu hali su dan dauko motoci na haya su biya wa mutane a taimaka wadanda kuma ba su da hali su je su dauko motar haya su taho dan Allah ina neman alfarma akwai yan uwa da Allah saka muku da alkhairi wai tunda nayi sanarwa za a je wazi wai kowa sai lallabo wai motar mallan zai hawo motar nan ta ba jirgi bane ba za ta iya daukan kowa ba saboda ka kar wani ya lallabo ya ke wai a kan Allah akwai wuri ne ba wuri tun yanzu na gaya maka yawa yawa wannan shine sannan insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za a fara karatun mata tafsiri da ake yi na mata na kofar Lamido Ako shi ma mun je mun gaishe shi kuma ya mana addu'a da fatan alkhairi kuma ya bamu izini na aje a cigaba da wannan karatu su kan matan daman sun mafi ku himma dan su kan tun kafin ma azumin ma fara zuwa suna shimfida taburman su da safi za a fara wannan tafsiri ne insha Allah ta'ala ko wannan karatu karfe 9 daidai na safi karfe 9 insha Allah so masu sura iyayensu masu sura iyalansu gobe za mu fara wannan karatu na mata insha Allah ta'ala da karfe 9 gobe asabar da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala karatun kofar fada kuma tafsirin kofar fada insha Allah ranar Litinin za mu fara shi tunda kun san da mun muna da fita na cikin gari da na waje so ranar Litinin ne za mu fara bi idinillahi tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne dai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana muna addu'a ta musamman Allah ubangiji ya mana arziki ya ba mu zaman lafiya Allah 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 ya sa albarka a rayuwar mu duk abinda muke jin tsoro ya Allah ka kubutar da mu ka raba mu da shi ya Allah duk abinda zai tayar mana da hankali Allah kwantar mana da hankali Allah ubangiji ya raba mu da dukkan bala'i da dukkan masifa da dukkan tashin hankali wadanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu afuwa Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu ana kiran dukkan yan agaji masu uniform da marasa uniform gaba ɗaya su hada nan shugabannin yan agaji suna son ganin ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh